sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin dawo muku da wannan shiri a wannan hantsi na yau Alhamis 9 ga watan Disamba. Kamar yadda muka yi alkawari dazu, za a ji wani rahoto kan takaddamar da ta barke kan wani shiri na ansar sama da naira miliyan guda daga wurin 'yan Najeriya da suka yi karatun likita a kasashen waje muddin suna son lasisin aiki a gida Najeriya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin da kasa ba kasawa ba, wanda Sula Barma ke gabatarwa. Haka kuma muna tafa da sharhin jaridun kasar Ghana. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka aje mana kan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba, wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su 7 'yan kasar Togo a Afrika ta Yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa wasu kuma 'yan kasar Togo guda uku sun samu mummunan raunuka a sakamakon tashin abin fashewar Alardin Bandi Gyara. Ya kara da cewa 'yan aikin wanzar da zaman lafiya din suna cikin ayarin masu tafiya ne a tsakanin garuruwan Duenza da Severa. Har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai harin. Kasar Togo dai ta ba da gudumawar kusan jami'ai 930 ga rundunar sojojin Majalisar Dinkin Duniya su 16,000 a kasar Mali, wanda aka fi sani da suna MINUSMA a takaice, ko rundunar kasa da kasa ta tabbatar da zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan shekara ta 2050. A rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030. Sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035. Umarnin zai ba da damar rage hayaki mai gurɓata muhalli a ma'aikatun gwamnatin tarayya a wani bangare na ƙoƙarin shawo kan matsalolin canjin yanayi. Wannan umarni na shugaba Biden ya buƙaci gine-ginen gwamnati su riƙa amfani da lantarki maras gurɓata muhalli 100% nan da shekara ta 2030. An kuma tanaji cewa su ma motocin gwamnati za su kasance masu aiki da lantarki 100% nan da shekara ta 2035, yayin da su ma kwangilolin gwamnatin tarayya na samar da kayayyaki da masu nasaba da wasu hidimomi su ma su kasance marasa gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050. Gwamnatin Amurka za ta zama jagaba wajen nuna misali a wajen aza tubali mai ƙarfi domin harkokin kasuwancin Amurka su yi gogayya da saura, su yi nasara a duniya baki ɗaya a sha'anin tattalin arziki a makamashi mai tsafta, wanda hakan zai taimaka a samun ƙarin ayyukan biyan albashi mai tsoka a nan cikin gida, kamar yadda fadar White House ta faɗa cikin wata sanarwa kan dabarun tunkarar canjin yanayi. Kada a shagala, labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, an nuna ɓacin rai a shafukan sada zumunta a Myanmar bayan ganin wasu hotuna da samun bayanan zargin kashewa da ƙona wasu 'yan ƙauye su 11 da sojojin gwamnatin suka yi arewa maso yammacin ƙasar. An yaɗa hotuna da bidiyon mutanen da aka ƙona a ƙauyen Tao na yankin Sagaing ta kafofin sadarwa masu yawa a shekaran jiya Talata. An ce an ɗauki hotunan ne jim kaɗan bayan da aka kashe mutanen, sannan aka banka magawarwakin su wuta. Ko da yake babu wata kafa mai zaman kanta da ta tantance hotuna da fayafayen bidiyon, amma bayanin da wani mutum ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press, wanda ya ce ya je wurin da abin ya wakana, yayi daidai da wanda kafofin yada labarai masu zaman kansu na Myanmar suka bayar.
Hanifa Isa aka saurara da labaran duniya. To wasu iyayen ɗaliban da suka yi karatu a ƙasashen waje sun kai kokensu gaban Majalisar Dokokin Najeriya don neman mafita sakamakon wani mataki da hukumar kula da harkokin likitocin ƙasar ta ɗauka na tilastawa duk wani ɗalibi da ya karanci aikin likita a ƙetare yin wasu kwasa-kwasai na tsawon watanni 6 bayan biyan kuɗaɗe sama da naira miliyan 1 kafin samun damar zana jarabawar samun lasisin fara aiki a ƙasar, abinda ya janyo cece-kuce. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsi Hamza Ibrahim ta haɗa mana kan wannan batu.
Wannan lamari dai ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar ta fitar da ke nuni da cewa matakin zai soma aiki ne daga ranar 21 ga watan Disambar wannan shekara ta 2021. Kuma duk ɗalibin da ke shirin zana jarabawar karɓar lasisin fara aikin likita sai ya yi kwasa-kwasai na tsawon watanni 6 kafin ya samu damar zana jarabawar. Haka kuma sai ɗaliban sun biya adadin kuɗi da ya kai naira miliyan 1,400, wanda hakan wani babban tashin hankali ne ga iyalan ɗaliban waɗanda akasarinsu alfarma ko gwamnati ne ta ɗauki yin karatun 'ya'yansu zuwa kasashen waje din. Hajiya Safiya Umar Gwandu uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi karatun aikin likita.
Gaskiya fi sabilillahi da muka samu wannan notice inda aka turo ma yaranmu, hankalinmu ya matukar tashi ba ko kaɗan ba. A matsayinmu na iyaye da ba mu da ƙarfin da za mu ɗauki wannan nauyi, wasu iyayen sun yi ritaya, wasu iyayen nasu ma ko karatun boko ma ba su yi ba. Ire-irenmu da muka ɗan yi karatun boko alwashin da wani kila a wata za ka karɓi 60,000 zuwa 80 a wata, ga sauran ƙarnansu ƙasa, ga lalurorin iyaye, sannan a ce cikin sati uku za ka je ka nemo kuɗin nan ka kawo. Gaskiya an cuta mana ba ko kaɗan ba.
Ita ma Hajiya Sadiya ta yi ƙari da cewa
wannan tsari da aka fito da shi bai kamata ba, bai yi ba, because yaro ya je ƙasar waje ya yi karatu ya dawo kuma a zo a ce ga wani kuɗi da za a ƙarasawa, to mu iyaye daga ina za mu fara wannan karatun ma da ya samu yaron ka ya fita? Ba ma mu muka ɗauka nauyinsa ba, gwamnati ta ɗauka nauyi aka fitar da shi, ya dawo kuma an ce sai an biya, ina muka ga wannan kuɗin?
To ko meye dalilan ɗaukar wannan mataki? Profesa Abba Waziri Hassan shi ne shugaban hukumar kula da harkokin likitoci a Najeriya.
Dalilin da muke musu jaraba, muka gani waɗanda suke dawowa daga wajen yawancinsu gaba ɗaya maza ce, akwai wasu cututtuka da suke cikin ƙasar nan ba su gane da su ba, wasu ma ba su saba mara lafiya ba inda suka koya musu. Jarabawa guda wajen 5 da muke tsaye muka ga ana ta faɗuwa. To kuma waɗanda dai mu aikinmu ne mu ga waɗanda duk muka ba su rijista sun zama likitoci, ya kamata su zama waɗanda suka cancanta a za su samu kuskure wajen duba mara lafiya ba. Shi yasa muka yi abin nan, kuma wannan ya shafi duk ƙasashen inda aka tashi. Kun wani jaraba wanda muka tambaya yanda ma cuce-cucen da ake immunization wani bai sani ba.
Maryam Usman Sha'ibu ma'aikaciyar lafiya ce
taɓarɓarewar aikin jinya ya lalace waɗannan ƴaƴa da Allah ya ba su dama suka je suka tafi aikin nan, suka tafi makarantar nan, suka koyi aikin nan, kamata yi a daɗa tallafa musu akai, a ɗaga su sama, ba wai a bibiye su da wani kuɗi da za su bayar ba. Wannan abin ya kamata gwamnatin tarayya ta Najeriya ta sa ido, ta kula, ta yi watsi akan wannan abin.
To tuni dai Majalisar Dokokin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka yi zama na gaggawa kan batun tare da buƙatar hukumar ta canja tsari da samar da sauki ga ɗaliban.
Dan Majalisar Wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar Dr. Tanko Yusuf Sununu ya yi ƙari da cewa
bamu gamsu da hujjojin da suka bayar ba. Na farko dai babu dalilin da yake za a ce a idan mutum zai shiga ya rubuta sunan shi da mai wannan jarabawan sai ya biya 10,000. Haka kuma muna ga cewa 900,000 ya yi tsauri a halin da ake ciki yanzu da tattalin arziki ya kare. Mafi yawancin waɗanda suke da wannan karatun gwamnatocin jihansu suka ɗauki nauyinsu suka ba su tallafin zuwa wannan karatun. A halin yanzu sun ƙare, gwamnatoci sun janye hannu daga gare su, kuma iyaye da yawa ba sa da kuɗin da za su biya wannan. Muga wannan bai isa a ce saboda wannan rashin kuɗin ba ya hana a yi ma mutum jarabawa wanda yake zai iya samun daman da yake zai zo ya amfani ma ƙasa da ilimin da ya karanto domin ya ma ƙasa aiki.
Fannin kiwon lafiya a Najeriya dai na fama da ƙarancin ma'aikata sakamakon fita ƙasashen waje da suke yi don samun aikin yi, inda suke ganin an fi daraja su a can. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya, yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Wani lokaci a yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin wani taron koli ta yanar gizo daga nesa a game da demokradiyya. Waɗanda za su halicci taron sun haɗa da shugabannin ƙasashen duniya, ƙungiyoyin rajin kare haƙƙi da cibiyoyi masu zaman kansu domin shimfiɗa wata ajanda da nufin sabunta turbar demokradiyya domin warware manyan barazana da ƙasashe masu demokradiyya suke fuskanta a wannan zamani ta hanyar ɗaukar matakan haɗin gwiwa. Taron ƙolin wanda za a ci gaba da yinsa zuwa gobe Juma'a wani ɓangare ne na alƙawarin da Biden ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na ƙarfafa demokradiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatocin duniya suke ƙaruwa. Ko da yake an shirya yin wani taron ƙoli na ido na ganin ido nan da shekara guda, amma wani babban jami'in gwamnati ya shaida wa murya Amurka cewa ba a tsammanin za a ci gaba da irin wannan taron bayan wa'adin gwamnatin Biden. Manufofin taron sun haɗa da ƙarfafa demokradiyya, yin rigakafi ga ayyukan gwamnatocin duniya, tunkarar cin hanci tare da haɓaka turbar kare haƙƙoƙin jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Laraba cewa an wawashe kayan abinci masu yawa daga rumbunan adana su da ke yankin arewacin Ethiopia, wanda hakan ya sa aka dakatar da rarraba kayan a wasu birane biyu. Jami'an hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a yankin sun gaza hana yin warwason saboda babban barazana da ake yi masu da ta hada da tsare ma'aikatanta da bakin bindiga, kamar yadda kakakin majalisar Stephanie Dujarric ya shaida wa manema labarai. A sakamakon haka, hukumar tallafin ta dakatar da rarraba abincin a biranen Desi da kuma Kombolcha, duka a cikin lardin Amhara da ke arewacin Ethiopia din.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a, ana sauraron shirin ne a kan mitoci 17.25 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin nan, ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.
Alhaji Wiji Jallo, Wiji Dan Tijani,
Ba gaida marigayi Shata, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muna Barma zai shigo da shirin sana
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Kungiyoyin na kasassu a jamhuriyar Niger sun bi sahun takwarorinsu na sassan duniya wajen karrama ranar na kasassu ta 3 ga watan Disamba, wace a bana aka mayar da hankali akan gudunmuwar masu bukata ta musamman a ayyukan farfado da harkokin duniya bayan fama da annobar corona. Ganin halin da ake ciki na matsalar tsaro yasa hadakar kungiyoyin na kasassun kasar ta Niger shirya taron addu'o'in zaman lafiya kafin daga bisani su fitar da sanarwa game da halin da nakasassu ke ciki a yau, kamar yadda shugaban reshen Yamai Habibu Abdullahi yayi wa wannan shiri bayani.
Wannan Ponde Press shine muka nuna al'ummar duniya irin kokari da kasar Niger ga nan gaba bisa kan zuwa ga mutane masu nakasa. Bazin Muhammadu ya muni kokari kwarai, Allah Ubangiji Allah saka mai alheri. Kaga dai yau sai mu ci akwai wata karta za a yi wanda zai zamanto za ta ba dama duka inda nakasasshe yake, duk inda likita yake zai zamanto za kana ka take yi abu. Abubuwa dai na rayuwa zai zama mai sauki gare ka idan ka da wannan kartukan. An ba da direction musamman ta direction na education inclusive. Cikin education za ka samu ilimi na cikin ta yadda ilimi za ka samu person handicapped za ka samu kuma wanda ba person handicapped za su ta yatari. Kaga an wannan wariyar kuma an kashe ta kenan. Amma kukan da muke yi shine mu ya nan mu ya son mu kawo kuka ga wannan fundis wucin namu. Kulanan tallafin nan namu shine aka dakatar da. To mu ya fata Allah Ubangiji Allah sa a maida mana wannan fundis wucin, kuma alƙawarin da Bilshira Fini ya dauka gwancan iko, saboda iko an ce kasa ta hiya. An ce za a kai shi har miliyan 150. Da miliyan 50 ne yanzu an ce za a kai shi 150. Kuma a wuga babban abin mu sai muka ga ma gaba ɗaya an hidda shi. To shine muke fata a maida mana shi, saboda burema mu ya da bukatoci kwarai. Akwai ma'aikatan hannu, akwai mutane masu yallakwal waɗanda suka yi karatu suka yi diploma, to amma suwa da matsala na ci gaba da karatunsu. Kaga wannan fa'in shine ke sa aya tallafin nan shi da shine aka kamawa aya dan ci gaba da ayyuka. Don ku burema mu ya fata mu ya so shugaban kasa yadda yayi dau kuma takkar da yawan nan wa'ancan, kuma Allah ba shi zuciya sa wannan fa'in ya maida mana shi a ci gaba da tayyar da ayyuka insha Allah. Mun ce mu ya son wannan kota in kuma a ƙara muna, da kashi 5 cikin 100 ne, to mu ya son ya zamanto a ƙara muna ta kai kashi ko abin da ya da haka nan lalle yawan jama'a da aka saboda diploma inda mu da yawa suwa nan suwa karuwa kwarai. Kuma alhamdulillahi mutane ma'aikata cikin aikin gwamnati alhamdulillahi sai a ce akwai ma'aikata kwarai suwa nan suwa ci gaba da yi a ƙara muna shi ya zamanto kuma aya aiki da shi sau da kawa yadda duk muka son abin rayuwar dan mutanen mu ya ci gaba.
Wala kun koka akan rashin samun hanyoyin shiga wurare irin hawa benaye da dai makamantansu.
A wannan kuma babban matsala ta cikin nan tana birnin Yamai, saboda ni ina cikin wanda zan wadin in kawo wannan kuka, saboda ni ne babban president din shugaba nan gunduman Yamai. Mu duk inda muka ce mu aka wannan kuka, yau zaka ga na an yi farmasi. Farmasi in ka ce sai ka zo ka tsugunna kamar dan bara da kayanka da komi da iliminka da komi, ba ka iya hawa eskale ka hawa farmasin nan ka sai magani. Yau zaka zuwa cikin batiman na public wanda na gwamnati na, sai ka zo zaka ga na an yi asansar ko kuma an yi eskale manya wanda sai ka yi rasu shekaran jana tenan justice sai rairahe ne kai da daraja ta da komi, dole sai na rairahe in hau in tamu in tai in sha in hau mistake justice. Ka gani wayannan abubuwa ne wanda na asha, saboda in aka dibi kasan Niger ta yi ratifin convention relative aux droits des personnes handicapées yau kusan shekara 11 ko 12 me a ce yau a zaka cikin Yamai. Mu a ta matsayin mu na personnes handicapées ba mu da izinin mu samu hanya ramp da sai inda za a duka irin administration ko kuma na achievement inda za mu zo mu shiga ba cikin matsala ba. To magabata su gane cewa alkawali ne suka dauka na ratifin wannan convention relative aux droits des personnes handicapées, kenan wannan alkawalin ya kamata a cika shi. Farmasi ne ka tayi, alimentation ne ka tayi, administration ne ka tayi, ba babu inda za kana ka ce yau fa sai an ji kafe ya je ya taka ya huce lahiya lau babu yiwana duk inda ka ce an yi escalate kuma escalate mai tsawo wanda dole na sai ka rarrahe ka hauka tai
shin akwai yadda annobar corona da ake fama da ita a duniya ta shafi wasu harkoki ko kuma rayuwar ku kanku
to lalle ta shahi rayuwar mu kwarai saboda ka gani yau muka diba muka gani ta hanyar wani kasuwancin da ta hanyar wasu tahila kawo ta yi ta dawo wannan to alhamdulillah buwancin shugaba da ya tayi kanda wanga yazo yayi program babban program wani she wata hudu aya ba mutane taimako don ku wannan ma mu ya kai kira ga Bazum Muhammad da shi cigaba da bisa wannan hanya da aka dauka wanda zai zama to a rage mana radadin wannan ciwon nan na covid kamar yadda aka bada abinci wata hudu to a dibi yadda za a yi a samu a ci gaba da wannan abun muka dauki kamar filosofin siyo na kudi da anka bada sai mu gwamnati jinjina Allah ya saka musu alheri
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakonmu Habibu Abdullahi ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
a gaida Sule Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
takin gaugawa wurin magance damuwar masu motoci Fizz Ghana ce wacce kungiya ce ta maki ta gabatar da wannan kiran kuma jaridar Ghana Times ta ruwaito jaridar ta ce kungiyar nan ta maki da ake cewa Fizz Country ta yi kira ga gwamnati cikin gaugawa ta dau matakan magance matsaloli ko kuma damuwa da masu motocin aiki da kungiyoyin da suka gabatar wannan kiran yayi suna lokacin da baki da direbobin mototin aiki sun ka gabatar da yajin aiki fadin kasar da ke nufatar matsawa gwamnati ta janye wasu harajoji akan makamashi ko mam petrol ɗan sanda na ci gaba da bin sawun wani mutum da ake zato har yau a cikin shari'an nan na labarin ƙarya game da shatawale jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce masu cin shari'a dangane da yaɗa labaran ƙarya game da shahararren mawaƙin nan Charles Nim Amamensa da aka fi sani da suna shatawale da wasu saura guda uku sun faɗa wa kotu da ke shijira a cewar masu bincike na bin sawun wani da ake zato dangane da wannan shari'an lokacin da aka yi kiran shari'an karfe 9:30 na safe ranar talata 7 ga watan Disamba shekara 2021 masu shari'an a bisa shugabancin Chief Inspector Dennis Tekpeti sun nuna cewar masu bincike na aiki akan gabatar da wanda ake zaton suka kara da cewar za mu shawarta da lauya danganin an gabatar da wanda ake zaton shugaba Akufo-Addo ya husata matuka gaya wannan labari ne da jaridar The Chronicle ta ruwaito jaridar tace shugaban jamhuriyar kasar Ghana da Afirka ta Kudu sun farwa kasashen yammaci game da yadda suke sifatta wato rashin adalci da suke wa Afirka game da gano sabon nau'in cutar COVID-19 da ake cewa Omicron game da abinda jaridar tace ne shugabannin guda biyu sun nuna cewar akalla dama ai jinjina ya kamata kasashen yammaci su yi wa kasashen Afirka dangane da zafin naman su da kuma kwarewar su wurin gano wannan nau'i na cutar kuma suka shaida wa duniya Afirka ta Kudu wacce masana kimiyyar ta suka gano cutar Omicron na cikin kasashen da aka haramta wa tafiya zuwa Amurka, Ingila da kuma tarayyar Turai. Da na leka jaridar The Herald wannan labarin na samu ina dollar billion ɗaya na IMF kudin COVID setepe tsohon ministar kudi ke tambayar gwamnati kuma jaridar The Herald kamar yadda na ce ta ruwaito tsohon ministan kudi setepe yana tambayar dalilin da yasa gwamnati ta ki bayyana wa duniya kudin COVID-19 dollar billion ɗaya da aka baiwa kasar ta asusun ta'amali da kudaden duniya IMF a cikin kasafin kudin shekara ta 2022 da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira ku bar mana kan na'ura.
Assalamu alaikum sashi masu radio America. Sunana Ɗanɗan Jai da Kadara jihar Maija Najeriya. Ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi na Najeriya. Don Allah da Annabi saboda mun talakawa mun shiga matsala wanda zai tashi daga Kano ya zo nan jihar Maija ko kuma ya zo Kadara sai ya bi ta Abuja. Sai mai ya zagayo ya zo nan Kaduna sai ya zo nan Kadara. Gaskiya abin ya yi matsala. Tintinkan sai da mai sau da halin da muka shiga maganan kuɗi wallahi ba yanda za a yi wurin da za a biya 2000 ko yanzu 5000 ake biya. Gaskiya abin dubawa ne fa. Ya kamata gwamnati ta duba wannan al'amarin da izo rahama. Na gode. Sannan mun zo ga Kadara jihar Niger Nigeria.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abubakar Tuka Omogiri jihar Egusau jihar Zamfara. Ni tambaya ta nake a ƙasar nan akwai hukuma mai ƙayyade da farashin kayayyaki kuwa in babu ta dai a girgizo ta idan akwai ta kuma ta gyara aikinta a ce yanzu buhun siminti 4,600 haya ta yi tsada gidaje sun yi tsada sanadiyar tashin kayan gini shin ko son suka yi mu koma ma gininmu na gargajiya na ƙasa. Shin ko akwai shugabanci kasar nan huta lafiya fakar suka mai bulu mu goje rigo.
Assalamu alaikum sashi wasu na mura America. Suna na Haliba ko kije ka babu abin da ke ciyar da ilimi a Arewa ya koma baya sai talaucin da shugabanni sun kasa mutane. Gari ne karamar hukumar mulki ta ce da tallafin gwamnatin tarayya na 2005 an hana muna ayyukan cire an baka kati ta shaidar sur saboda zalunci an hana muna a garin Jega. Saboda haka muna kira ga hukumar MCC kawai Allah ta bincika ina namu kuɗi sun da sarkare. Na gode sashi Hausa mura America. Suna na Haliba ko yanzu ya kabi sar Najeriya.
Assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa America ku ya kedan Najeriya. Magana kashin Jamil Kashidin waɗanda ake yi Turkiya da Saudiya. Ku bayyana amma ku bayyana Allah zai bayyanar da wanda yake ranar gobe kiyama domin muna ganin wannan abin ta ko saka ne ku sake fara biyu ana inja akan wanda yake shi in waya ta wanda yayi wannan kisan za ku da kotun Allah ranar gobe kiyama mai magana Alhaji Musa America sai ake da Najeriya mazauni Owari.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici.
An ji cewa a jiya Laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su 7 'yan ƙasar Togo a Afirka ta yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050. A rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030 sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035.
To masu sauraron mu anan zamu ja labalan shirinmu na hantsi sai zuwa karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana kenan. Ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hanifa Isa da ta karanto mana labaran duniya sai kuma shi Salaman Abu wanda ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai anjima can da hantsin ko kuma in ce da rana. Wassalam.